Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni Nasara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Bakiri. Akalla mutane 25 da suka hada da kananan yara hudu suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin jihar Kentucky, kuma ana sa ran za a samu karin asarar rayuka, inji gwamnan jihar Andy Bashir a jiya Asabar. Har yanzu wannan lamari ne na gaggawa, Bashir yana fada wa manema labarai. Muna cikin yanayin bincike da ceto, har ila yau adadin zai ci gaba da hauhawa. Ruwan sama kaman da bakin kwarya da ya kai ma'aunin santimita 13 zuwa 25 ya mamaye yankin tun daga ranar Laraba zuwa Alhamis, inda ya afkawa gidaje tare da lalata tituna da kuma sanadiyar batsewar koguna. Yayin da yankin yake kan tsaunuka da kananan tuddai, ya sa yankin na fuskantar yawan ambaliyar ruwa. Masada kuma sun dora alhakin ambaliya akan sauyin yanayi. Ambaliyan da ita ce babbar bala'i ta biyu da ta afkawa jihar Kentucky a cikin watanni 7, biyo bayan guguwar da ta yi sanadin mutuwar mutane kusan 80 a yammacin jihar a watan Disamba. A ranar Juma'a, shugaba Joe Biden ya ayyana Kentucky mai fama da babban bala'i, ya kuma ba da damar ware kudaden tarayya ga jihar. Kasar Ukraine ta buƙaci a tuhumi Rasha game da harin makami mai linzami da ya hallaka fursunonin yakin Ukraine da dama a wani wuri da Rasha take tsare da su a gabashin Ukraine. A jiya Asabar ne gwamnatin Ukraine ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar agaji ta Red Cross da su gaggauta gudanar da bincike akan harin na ranar Juma'a. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da nuna bacin rai akan harin makami mai linzamin, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi alƙawarin bayar da tallafi don taimakawa wajen gudanar da bincike akan harin da aka kai a gidan yarin. Rasha da Ukraine sun zargi juna da kai harin, sai dai ba iya tabbatar da ikirarin nasu ba. Ya zuwa yanzu dai babu wata ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da aka baiwa dama shiga wurin da aka kai harin, amma ƙungiyar agaji ta Red Cross ta buƙaci a bata damar shiga wurin domin ta taimaka ta kwashe waɗanda suka jikata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labarai IRNA ya bada rahoto cewa a jiya Asabar ƙasar Iran ta cafke wani ɗan ƙasar Sweden bisa zarginsa da laifin leƙin asiri, bayan wata kotun birnin Stockholm ta yanke wa wani tsohon jami'in Iran hukuncin laifukan yaƙi a farkon wannan wata. Iran dai ta kama wasu 'yan ƙasashen waje da dama da kuma 'yan ƙasashe biyu a cikin 'yan shekarun nan, galibinsu bisa laifin leƙin asiri da kuma zarge-zarge da suka shafi tsaro. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun kira wannan da dabarar ramuwar gayya daga ƙetare ta hanyar ƙirƙiro tuhume-tuhume, zargin da Tehran ɗin ta musanta. A jiya Asabar, ƙungiyar Taliban ta ƙara yawan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon fashewar gurneti a lokacin wasan cricket a birnin Kabul wuni guda kafin jiyan, inda ta ce fararen hula biyu a filin wasan sun mutu sakamakon fashewar. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin fashewar bam ɗin, amma mai yiwuwa laifin ya hau kan mayakan ƙungiyar IS, manyan masu adawa da ƙungiyar Taliban tun bayan da ta karɓe ƙasar kusan shekara guda da ta wuce, yayin da dakarun Amurka da na NATO suka fice daga ƙasar Afghanistan bayan da aka kwashe shekaru 20 ana yaƙi. A baya dai mutane 13 ne aka rawaito sun jikata a harin da aka kai da yammacin Juma'a a filin wasan cricket na Kabul, inda mutane da dama suka taru don kallon wasan. A ƙarshe, ɗaruruwan mabiya wani malamin Shi'a mai faɗa a ji sun kutsa kai a cikin Majalisar Dokokin Iraki a jiya Asabar, karo na biyu a cikin mako guda, domin nuna adawa da yunkurin kafa gwamnati da ƙungiyoyin Iran ke marawa baya za su jagoranta. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da ƙarar bama-bamai wajen koran masu zanga-zangar, suka kuma jikata wasu da dama da 'yan jaridan kamfanin dillancin labarai na Associated Press suka shaida. Sai dai ba a yi zaman majalisar da ake sa ran yin ba, kuma babu wani ɗan majalisa a zaurin. Prime Minister Iraki Mustafa Al-Khadimi ya umarci jami'an tsaro da su kare masu zanga-zangar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu maudu'inmu na haɗin kan al'umman Najeriya a gabanin zaben shekara 2023 muke kai, kuma za mu tashi ne a inda mahalarta zauren ke bayyana ra'ayoyinsu akan matakan haɗin kai. Bishop Jonathan Maji shine zai ci gaba da bamu labarin Annabi Yohana Mai Baptisma. Bishop Jonathan, bismillah.
Ranan da sarki na celebrating birthday sai ya ce me kike so domin rawan diyan nan? Ta sa shi yayin murna sosai, sai ta ce ita dai tana nima a bata kan Yohana Mai Baptisma. An tun dama idan sarki yayi alkawali, alkawalin kuma ba a juya, ba a canzawa. So tunda ya riga ya sa hannu, ita kuma bata ce tana son mota ba, ko gida, ko kuɗi, ko sutura, ta ce ita dai kan Yohana Mai Baptisma take nima. Haka sarki ya bada umarni an je aka cire kan Yohana Mai Baptisma. An zo aka mika mata a kan tire aka bata, wannan cikin sabuwar alkawali. Abinda nike so in faɗi a nan ita ce jahilci wata abu ne mai muhimmanci, amma a cikin littafin Leviticus sura 4 aya 2 da aya 13, littafin mai tsarki har wayo ta ce a lokacin jahilci Ubangiji yake gafartawa. Wato littafin mai tsarki kenan. Lokacin jahilci, in the days of ignorance God overlook. Amma yanzu inda muke, abin da ya kamata mu yi mu fadakar da mutane, domin ko lokacin da na sakutan nan ya faru, ni ma na sa baki na ce wani lokaci idan ba mu san abin da za mu yi ba, da abubuwan da za mu hurta ba, ta kan kawo mana wahala. You know, so at the end of the day, abin da nike so mu bayar yau ita ce idan tun dama kaunana ba haske ba ne, ibada na da imani na za ta zama banza. So ina so idan muna koma gida, wani lokaci a Nigeria yanzu, idan wani ya yi zina ya gan za a hore shi, sai ɗauki addini isa a gaba. Wani ya yi fuskanci ya gan za a hore shi, sai ɗauki addini. Wani ya ƙarya doka ko a hanya, ana so a horar da shi, sai ɗauki addini isa a gaba. Wani lokaci ko a wajen aiki ne, yayi wani abu mara kyau, ana so a horar da shi, sai ɗauki wannan. Idan har wayo mun kauce ga bi, ba mu san waɗannan kalmomin da ke cikin littattafan da muke amfani da su ba, lokaci ta kai da har wayo za mu koma. Ba na son koma fadakarwa da waɗannan guduma da aka bayar, suna da amfani a gare mu. Littafin tsaki ta ce ka goyi yaro cikin hanyar da zai bi, ko da yayi girma har ya tsufa ba zai manta ba. Yau waɗannan hanyoyin nan ba a koyawa domin an kai ga lokacin kwaɗayi da gasa. So idan yaro ya tashi tun dama ya ga ana gasa ne, shi ma yana so ya yi gasa. Gobe shi ma yana so ya saya mota. So idan ya je ya yi fashi, ana so a ji masa, ko ana so a hore shi, in ya ɗauki addini ya sa. Idan wani baya gurin, a san ba za a sani cewa ga abin da ya yi ba, ko mun yi tafiya. Amma muna so mu tabbatar cewa wannan za ta kawo haske ga jama'a a ƙasarmu gaba ɗaya, domin mu yi zaman lafiya. Na gode.
Sunana Haji Aisha Abdullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni nawa magana na ƙalilan ne, ba yawa. Duk abin da zan faɗa wallahi duk an faɗa nan gurin. Kuma wallahi gamsassu abubuwa ne, ba na wasa ba. Abu guda ɗaya zan faɗa ko biyu. A cewa da aka yi za a ɗauki hukunci, malamai sun gaya mana inda ya kamata. Amma ina da tambaya ɗaya. Lokacin da aka kashe Deborah, pastoci duk union ɗin Christian sun fito Najeriya sun yi magana. Na ɗaya. Na biyu, an kashe mana musulmai a hanyar Jos ba iyaka. Wannan reset nake faɗa ba na baya ba. Ba wai kuma ina so informing problem bane, a'a, ina so aigejin abun ne. Yanzu nan mun zo neman solution ne, anji Bature, amma gaskiya ban Hausa bai yi kyau ba. So solution ina shine ayi wayin wannan abubuwan guda biyu. Na ɗaya, muna da yawa, kowa yana son addinin sa. Allah na tuba, lokaci da mutum zai take in aka zagi Annabi, wani dan uwa ya ce wai yana hada Annabi da ƙasa, wallahi Annabi ya fi ƙasa. Duk inda ake tunanin Annabi ya wuce nan. Na daya, Annabi Isa alayhi salam ya wuce nan. Muna san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna san Annabi Isa. Idan da ɗayan addini za su yi hankali su yi tunani, sun kalli duk rashin hankalin ƴaƴan musulman mu,
wallahi mu musu tarbiya, mu ma an ba mu tarbiya. Nayi makaranta a St. Patrick's, kuma nayi a Gombe, nayi IRK, nayi CRK, kuma musulmai suna shiga ajin Christians. Amma da aka tashi aka announce a cikin makarantar cewa su ya su shiga IRK, sai mutanen su suka ce ba za su shiga ba sai dai su shiga Arab Studies. Daya na biyu, idan da an ce lokacin da aka ce yara suna dauka, ce wallahi ba jahilci, wallahi wallahi ƙarya ne. Duk inda kake faɗan jahilci ya wuce nan, in aka taba addinin ka wallahi za ka yi reaction. Kwanan nan aka ce ya mata da ƴaƴa hudu da ciki, har yanzu ban ga wanda ya fito a cikin musulman mu ya magana ba, ba ma san musulunci ne ko ba ma san ƴan uwan mu. Saboda haka yanzu abin da ya kamata ni zan tabbata wannan abin, su Christians su je su duba takardu, ba su san shi ba, mu mun ma fi sanin addinin su. Wallahi wallahi ban da regret, ga ƴan uwana duk sun koma sun karanta, ni ba karanta much ba, the little I read, su kansu ma ba san Jesus din ba fiye da mu. Mun fi sanin annabi Isa, kuma magana fada bai tashi ba, saboda haka su je su yi aiki sosai akan ƴaƴan su. Thank you very much.
Amma kin san kina tare da babban mai bishara a gefen ki wanda ya haddace abubuwa kamar ruwa.
Minti
daya. Allah ke siya minu tayar babba ta yi maza mana kammala dole da bayanai.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Yahaya Hassan Iyatawa daga gidan talabijin da radio na Liberty da ke nan birnin tarayya Abuja. To duka malamai sun riga sun yi bayanin abubuwa da dama wanda duka kowa ya gamsu kowane bangare kuma ya fahimta da inda aka dosa. To amma babban matsala ita ce yadda gwamnati take barin abin da ya rataye kanta hannun ɗaiɗaikun jama'a. Handling and controlling regional activities into individual hands. Wani abin da ya shafi sha'anin addini ya kamata ce gwamnatin ƙasar nan ta tabbatar da ita ke juya shi. Ba kamar sauran kasashe ba, mafi yawanci idan zaka samu majami'inmu da masallatanmu za ka ga tunda abin da ya kai fanka, lasifika, janareto na wannan wurare duka ɗaiɗaikun mutane ke ɗaukar nauyi suna sayen shi. To kuma haka abu na cewa game da addinin ma ɗaiɗaikun mutane nan za su dartar da hukunci kanshi. Bayan wasu kasashen ba haka yake ba, gwamnatin Najeriya kuma tana da wadataccen kuɗin nan za ta ringa funding, ta ringa kashewa kan duk abin da ya shafi harkokin addini na ƙasar nan. Muna da Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs, muna da kuma National Christian Association of Nigeria. Ta hanyar waɗannan gurare biyu ni na ji wani shugaba ce duniya ba ƙasar da take da daɗin mulka kamar Najeriya. Saboda a tsari a addini guda da kana iya sa mutum guda in ya ce kaza duka mabiya addinin nan za su yarda da wannan abin da yake. Yace dan haka wannan shugaba in ya kira wannan shugaban addini ya ce kaje ka ce wa mutanen ka kaza, idan ya yi musu magana ta kare a unguwa mai unguwa in ya ce ayi kaza baki ɗaya ce ga abin da za a yi baki ɗaya za a yi. Dan haka Najeriya ƙasa ce da take sauƙin mulki, amma mi shugabanninmu ba su mai da hankali kanmu ba, sai dai suka mai da hankali kan wawasan abin duniya. Sannan abu na biyu da kuma abu na da yadda za ka tsara shi, abin da zama kawa an gula gare shi musamman wani lokaci mu 'yan jarida da ke ganin abubuwa suna walgawa iri-iri shi ne social media. Ya kamata a ce ƙasar nan an hido da hanyoyi wanda za a yi regulating social media kamar yadda muke ganin manyan ƙasashen duniya suna yi. Saboda me yasa ake cewa a hana auren wuri? Saboda yariya kada ta aure kila ƙwaƙwalwarta bai taisa ɗauki auren ba a yi mata auren wuri. To yaro yana ƙarami, ko ilimi ne yanzu a irin matashin usul wanda ya taso yana da ilimi, za ka ga yadda yake kakamai da wanda ya riƙe cikin abin ba ɗaya ba ne ba, saboda ba ma ke ko kila an sami abin ya mashi yawa. To yanzu kana ƙaramin yaro za ka buɗe waya ka karanta abin da ƙwaƙwalwarka ba ta isa ɗauka ba, ka ga abin da idan ka bai isa gani ba. To duk wannan abubuwan suna da manya-manyan abubuwa wanda suke mai da duniya baya yanzu ba ma kaɗan ba. Yanzu kudi ba kuma hukam na duniya shugabanni waɗanda ke mulkin duniya. Kwanan nan muka gani a Amurka wani matashi ɗan shekara 18 ya ɗauki bindiga ya sami yara 'yan makaranta su kusan 18 ya bindige su ya bindige malaman kuma. Amma Amurka ya halatta ɗan shekara 18 je shago yadda ka san za ka sai sayan biredi ya sai bindiga. Haka wannan matashi je shago ya sai wannan muggan bindigoji ya je ya kashe wannan mutane. To amma yanzu mai suka ce da aka wani ana tunanin kila saboda daga wannan shekara 18 a maida sai koma shekara 21 sai ka kai abin da ya sa hukam na duniya wanda su ake yi yawanci a Najeriya sai ka ji an ce Amurka ta ce kaza. To shi ne suka ce za su maida yanzu abin ya zama shekara 21. To kaga har yanzu akwai gyara, ya kamata a ce gwamnati su kalli sai ka kalli kalcin al'adar ka da addinin ka sannan ka yi dokawa da za ta daidai kai. Allah ba mu sa'a.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Aminu Tahir Gwaggo. Kamar yadda dan uwana Malam Nasir Elkaya da kuma antina Anti Madina Dauda suka gabatar da ni, kuma ni ma'aikacin gidan radio ne na gidan radion tarayyar Najeriya wanda yake da headquarter a nan Abuja, kuma ni ma ina da ina zama ina aiki na headquarter Abuja amma ina da rassa dukkan fadin Najeriya da wakilai a ko ina. Na farko dai wato ita gaskiya tana da wani al'ada wanda idan aka faɗe ta sai an ji zafi saboda dama ita al'adanta zafi ne da ita saboda ka faɗi gaskiya. Yanzu duk maganar nan ana magana wani kaza mene kaza iyaye kaza mene kaza 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 kaza. To na yarda shi ma yana ɗaya daga cikin sabab tarbiyya din yana ɗaya daga cikin sabab. Amma duk da tarbiyya a ce maka da tarbiyya a ce maka ba tarbiyya a ce maka da jahilci a ce maka babu jahilci. Ni an haife ni lokacin ana yakin basasa ne a Najeriya ban ga sardauna ba ban ga tafawa balewa ba. Amma mun ji tarihinsu yadda suke accommodating ɗin duka addinai. Amma a gidanmu a Bauchi kowa ya riga ya san gidanmu. Wallahi an mana kaciya tare da ƴaƴan sayawa ƴaƴan su rinne su danna. Tare aka haɗa mu aka mana kaciya ma. Ko muka warke tare ɗaki zaure ɗaya muka zauna ɗakin goggo a nan muka warke in mun ci kazan kaciya su ma za su ci kazan kaciya. Duk abin da aka mana na kaciya su ma za su ci. To ana zaune lafiya a Najeriya. Ana zaune ba wani abin da yake faruwa. Sai kwatsam lokacin sardauna ba a samu wannan matsalan ba. Ko lokacin shagari ma da nayi wayo da nake da wayoyi mulki ba a samu wannan shedanan ba. Sai wani lokaci lokacin wani mulkin soja aka fara samun irin waɗannan shedanance suka fara fitowa. To a nan ina da ayin tambaya wanda ni ba zan iya ansawa ba saboda ina ganin abin ya fi ƙarfi na tun daga su shak a shafa su rabaran suna nan su sun ga wancan lokacin su za su iya sanin dalili kuma ba gane ba. Me yasa a baya ba a fara samun wayancan abu ba sai a lokacin wannan sojan. Lokacin wannan sojan da yake mulki aka fara samun irin wannan fitinan banza fitinan wabi har za ka dubi mutum ka ce kai anni ne shi ma ya ce maka kai arni ne. In aka yi haka to bayan wannan har aka je ga za a fara kashe-kashe kowa ya san abin da ya faru a zangon katam lokacin da aka fara ta ba ba ganewa. Wani irin abu ne ba a yi ma waɗansu addinai ba. Shugaban wancan lokaci me ya yi kowa ya san abin da ya fara faruwa a Lere na Bauchi lokacin da aka kashe sarkin Lere a Bauchi a lokacin. An kama waɗanda suka yi wannan ta'ada har a yau wallahi ina tambaya a gaya mun wani irin hukunci aka musu kuma an san abin da ya fara faruwa a tafawa balewa wanda a yau garin tafawa balewa babu gidan musulmi ko a ɗaya a yau garin tafawa balewa kuma hukuma shugabannin suna nan suna gani sun san kuma da haka me suka yi akan cewa a ga an bada dai. Sannan kuma wata tambaya ta ƙarshe mai zafi sai a yi haƙuri. Wai me yasa a ko da yaushe aka rikicin addini ya fara rashi zaka zance daga cikin Kirista ya fara tasowa? Me su ne wanda suke zagin Annabi directly? Kuma yanzu misali kwanan nan na Dubora ita ta fara zagin Annabin nan gaba ɗaya rabaran fathers da kowaye wanda sun san haka gaskiya ba ne ba daidai ba ne amma suka zo suka goyi bayanta har suka zuga matasansu ƴan ƙungiyar Bishara na Kaduna su yi waƙa mai da martani na kisan Dubora kuma sun ji kani sun ji ba su yi wani magana ba. Sannan kuma musulman da suka tashi suka je suka kashe Dubora wanda shi ma ba doka ba ne ai ba haka shi ma ba musulunci ya ce ba malaman da suke musulunci din su ma ba su yaƙi wannan abu ba sai suka ɗaure musu gindi. Ai ta zagi Annabi mun yadda ta zagi Annabi kuma duk wanda ya zagi Annabi dole a kashe shi ko shi waye. Amma kuma kai kaɗanka a matsayin kai kaɗai kana da doka da za ka iya ɗauka ka je ka yanke hukunci ba tare da hukuma ba to ka ji wannan kenan. Sannan kuma to duka kun ga wayannan abubuwa akwai laifi tsakanin ɓangaren Kiristoci akwai kuma laifi tsakanin ɓangaren Musulmai. To saboda haka irin wannan abu da yake tasowa magana ta gaskiya malaman Kirista ku zan yi magana da ku ku fi jan hankali na magoya bayanku domin duk yawanci irin wannan haka daga wajen yake fara tasowa. Sannan kuma malamai musulmai kuma ku yi haƙuri ku ja ku yi bayani kan abunan naku. To shi ke nan.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Aliyu Shamaki. Wannan zaure na BOA da farko ba shi ne karo na farko ba yake zama don lalubo bakin zari. Kuma ma'abota ilimi da ma'abota daɗewa da shekaru da sanin mulki da siyasa sun sha zama a wannan zauren. Yanzu kuma an zo ta daidai gaba ne da ake son kada wani abu ya faru, shi yasa ma sai aka ware sunan abin da za a tattauna a kai. To alhamdulillahi ba maganar a ɓangaren musulmi ko ɓangaren kiristoci ba ne kaɗai mafitar ake so waɗanda suke da ilimin mafitar su yi magana a kansa. Ba ilimin a'a an yi kaza ba. wannan zauren ba dan haka yi ba, akwai guraren da ya kamata tattauna wannan ba a nan ba.
Muna godiya kwarai Aliyu Shamaki, za mu dakata a nan domin lokaci ya yi mana halinsa. Sai makon gobe za mu baka dama ka ƙarasa bayani. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ɗaukacin ma'aikatanta, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a kodayaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Malam, ko zaka gabatar mana da kanka kadan, daga murya kadan haka?
Ni dai sunana Gambo, amma ga aiki na.
Me aikinka?
Yankan farce.
Na'am.
Yankan farce nake.
So yanzu Gambo, wannan sana'a naka na yankan farce kamar wata nawa ko kwana nawa ka dauka kana yi?
Ni dai ban dare da farawa ba, amma gaskiya tunda na fara gaskiya ba laifi, alhamdulillah.
So yanzu mu dauka Gambo misali, kai dan nan jahar ne ko zuwa kai?
Zuwa nai.
So kaman daga ina Gambo yazo?
Daga Gombe.
Daga Gombe. Gombe yazo nan cikin Yola. To lokacin da ka shigo nan da wannan sana'a ka zo, ko dai sai da ka zo ka canja?
Sai da na zo na canja.
To daman da ka zo da wace sana'a ka zo?
Kunun aya nake sayarwa a Yola.
Na'am, na'am. Sabunan sai ka koma yankan farce. To yanzu misali, Malam Gambo, kamar wannan sana'a naka a wuni kamar nawa kake samu misali?
Gaskiya ina fitar da sa'a, ran da nayi sa'a kan ina tashi da 15 nake tashi.
Kana sashi da 15. So yanzu mu dauka misali Gambo, akwai iyali a nan ko a Gombe suke, ko dai dai ana nan ta kokari tukunna?
Kai suna Gombe.
To yanzu misali Gambo, wannan 15 da kake samu, to yaya kake yi ka gudanar da rayuwarka akan wannan 15 da kake samu a wuni? Misali su iyali da suke Gombe, akwai yadda ake a dan kukuta musu duk yana isa ko dai ake ciki?
Yana isa. Ina tura musu, yana isa kuma. Tunda akwai motocin mu da suke zuwa daga Yola, akwai motocin mu da suke zuwa nan. Daga Gombe. Akwai motocin mu da suke zuwa har Yola. To ina tura musu kuma, yana iso su.
To yanzu misali in ka dan samu abin da ka dan samu ka aika musu, kai kuma yana nan, kai ma kana dan lalaba a hankali dai?
Sosai ma wannan, kai ina lalaba.
To yanzu mu dauka mana Gambo, a can gida akwai yaya ne ko dai mata ne dai kawai, ko dai yayan ka sun kai nawa haka?
Yayan dai na samu dai uku kam. Dayan a kwanakin da aka haife sa. To amma akwai biyun sun yi wayo har suna bin masu kiwo.
To Malam Gambo, misali watakila bai tayi, watakila ko Gambo ya dan taba karatu ne haka, ko dai a daidai ko dai tukunna dai?
Hakika na dan taba karatu.
To kaman a yaya matakin karatun ya tsaya?
Karatun da nayi gaskiya na dan dare da yin karatu, amma gaskiya alhamdulillah karatun da nayi.
Misali kamar ka gama secondary ko ka gama primary ko?
Ni dai ban yi boko ba, amma na yi arabiya.
Na'am, na'am. To alhamdulillah.
Ban yi boko ba, amma na yi arabiya.
Yanzu a arabiya misali ka izufi nawa, ko 5 ko 10 ko 30 ko abin da ya sauka?
Na sauka da gurani.
To alhamdulillah.
Na sauka da gurani.
To alhamdulillah. To yanzu Malam Gambo, wannan sana'a naka, duba da cewa ka shigo nan cikin kasuwar Jimeta, kuma babban birnin jihar Adamawa kenan. To a kasuwar nan misali abubuwa da yawa sun danyi wahala, sun yi tsada haka da sauransu. To yaya Gambo yake gudanar da rayuwarsa ne a Adamawa, duba da cewa babban birnin jihar kuma rayuwar birnin tana da dan wahala? Yaya Gambo yake gudanar da rayuwarsa misali?
Rayuwar da nake gudanarwa gaskiya, ni dai gaskiya ina samu, ina dan biyan bugatuna na abinan kan, gaskiya alhamdulillah ina biyan bugatuna. Yawa, inda na samu ina biyan bugatuna kuma sai na godiyan Allah. Sai na godiya Allah.
Wato idan na fahimci Gambo, da takaice samun da kake yi yana biya ma bukata, ba wani matsala?
Alhamdulillah wallahi kan.
To yanzu mu dauka misali, da yawa masu sana'ar yankan farce yanzu haka suna jin ka misali, ta yaya kake gani ne za a iya taimaka muku gurin bunƙasa wannan sana'a naku?
To wannan ga sai da ku gani. Kai da ku gani ku da kuke taimakon mutane sai da ku gani.
To madalla gambo muna godiya kwarai da ka yadda ka taimaka muka yi hira da kai akan wannan batu.
Kenan madalla na gode.
Yawwa.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.